Hukumar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta bayyana takaicinta kan yawaitar makamai a hannun jama'a, wanda ta ce shi ke ruruta wutar rikici a wasu sassan jihar. A cikin 'yan kwanakin nan dai da aka samu tashin hankali a wasu unguwannin cikin garin Jos, bayanai sun nuna da cewa jama'a da dama sun mallaki makamai ba bisa ka'ida ba, lamarin da ya haddasa rasa rayuka da ƙone dukiyoyi da dama a sassa daban-daban a garin Jos. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma a jihar Plateau, Joseph Lengman, ya ce gwamnati da hukumomin tsaro za su dukufa wajen tabbatar da jama'a sun mika makaman da ke hannunsu.
Wannan abin da ya faru dai abin tunne ga ita al'umma, abu ne gaskiya da kuma kowa ne ya kamata ya nuna bata ran sa kai. Zaman lafiya kamar da muka saba cewa ya fi zaman ɗan sarki, kuma gwamnati na kokarin da ta kawo tsarin da zaman lafiya na kware, amma kuwa kamar akwai mutane wasunmu da ba sa son zaman lafiya na kware a wannan jiha, shi yasa shi zai muke tashin hankali na kwanan nan.
To akwai yawaitar makamai musamman a hannun al'umma duka, me gwamnati take don tabbatar da cewa wato ko dai an kwata waɗannan makamai ko dai al'umma ba su mallaki makamai ba?
Ina akwai makaman nan a ƙasa, wallahi zaman lafiya da muke na ba za mu same shi ba. Ba abu mai kyau ba ne a ce an tara makamai an ajiye su a gida ana wuce shiri. Wannan ya nuna cewa babu zaman lafiya, ba yanzu ba ba gobe ba, zai iya zaman to jibi ko sati mai zuwa ko shekara mai zuwa. Wallahi wannan abun zai zama mana wani bala'i ne na musamman. Gashi muna gani a yi wannan ɗan tashi da aka yi, irin makamai da aka cire ana yaki da su, ai abun ya wuce gona da shi. Saboda haka mataki ne na musamman, kuma gwamnati za ta yi iyakacin kokarinta don ta ga cewa ta karfi ko kuma ta kwace dukkan makamai da aka koboye a gidaje musamman a Jos North, Jos South, a wuraren barikin daji. Dalili ko shi ne aka ci gaba da su, gaskiya babu wanda zai tsira a wannan jiha ko kuma a wannan al'umma. Saboda haka ina kira ga babban murya kar al'umma su yarda da irin wannan, mu san da wani abu, wallahi ba zai yi wannan yakin ko kuma ya cimma buye nasara da ababen da ke faruwa shi kadai. Dole ne mu yi aiki da jami'an tsaro, dole ne al'umma kuma su haɗa kai, har ma ga ɓangaren ita wannan zance na ɓoye makamai a gidaje. Dole mu ciro wannan makamai, dole mu nemo su mu ciro su domin a mika wa gwamnati, a mika jami'an tsaro domin zaman lafiya na kwari da tabbata a wannan jiha.
To akwai sakonnin ƙarya da na gaskiya waɗanda al'umma ke aikewa wanda suna ingiza wutan wannan rikicin?
Gaskiya kin ga wannan labarbaru na ƙarya da ake yawo da shi wata gari ne sosai da na kaɗan ba, wadin yana kawo tashin hankali da tunani na banza a al'umma. Saboda haka wanda suke amfani da irin wannan musamman da ake kira social media da kuma masu gidajen radio da ke Plateau, cewa muke da babban murya, don Allah a yi kula, don Allah har a je a koko wani labari ba da gaskiya ba a banza ta ta zo ta kama da damuwa. In dalilin ko shi ne ta bace ga kowa iya ji ta, dole ne mu haɗa kanmu mu ga cewa mun cimma burin wannan komai na fara ga irin wannan mutane da suke kawo labarbaru na ƙarya.
Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma a jihar Plateau, Joseph Lengman, a halin da ake ciki kuma jami'an tsaro da ke aikin yasar wani tafki da ke yankin Duradu a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu, sun gano wata mota ƙirar bus mai cin mutane 18 a cikin tafkin. A makon jiya dai jami'an tsaron sun gano motar tsohon janar Idris Alkali a cikin tafkin da ya bace a cikin jihar Plateau ranar 3 ga watan jiya. Duk kokarin da na yi don jin ƙarin bayani daga kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Manjo Umar Adam, ya ci tura, domin kuwa na kira wayarsa bai ɗauka ba, na kuma aika da saƙon karta kwana, amma har zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto bai maido min da ansa ba. To sai dai dokar taƙaita zirga-zirga da gwamnatin jihar Plateau ta sanya a ƙananan hukumomin Jos ta Arewa da Jos ta Kudu daga ƙarfe 10 na yamma zuwa ƙarfe 6 na safe na ci gaba da aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.